بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يقول مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي كسان شواتي كموانا مسلح شنو ميتارون البركة ونديكي دولة ديجدان اللجي سالمي ننجي أنا أنقواتا بوبو شنغو أفادر جهر قنبي. بركة مدى كسان شواتي ومنشي قباد درسي تشكيل دتاك منا أمدة الأحكام من كلامي سيد الأنام na babban malami Al-Hafiz Abdul Ghani Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci a duk mako irin wannan. Idan masu bibiya ba su manta ba, a makon da ya gabata mun karanta babi na ƙarshen darasin mu a mako da ya gabata, babi da yake magana kan taimama, babu tayammumi. Wannan shine darasin da muka tsaya a kansa a mako da ya gabata. Mun ji yanda shari'a ta bada dama a yi taimama ga waɗanda shari'ar ta riji musu su yi, da kuma irin yanda ake kanta taimama din, da kuma abubuwan da idan kai taimama to ya halattar ma ka yi sallah kafin wannan uzuri ya gushe, ka je ka yi wanka ko ka yi alwala ko abin da ya kama da wannan. Duka mun ji dai a takaicen bayani da malamin ya karanta mana muka ji. Yau insha Allah za mu tsallaka babi na gaba, shine babul hayd. Babu al hayd. Wannan kuma shine darasin mu na shida a littafi. Yau kuma muna 22 ga watan Zulqa'da, Hijira yau na da shekara 1444, 11 ga watan 6 miladiya 2023. Maliki cewa babul hayd. Hadisi mai namba ta 40 ko mai namba ta 1 a babin, daga ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha, daga ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha, anna Fatima binta Abi Jubaysh, akwai Fatima yar gidan Abi Jubaysh, sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace, inni ustahadu fala adhur, cewa ni jini ya yanke min ba ni da tsarki. An fahimta? Afa ada usalah, manzon Allah yanzu zan kame ni daina yin sallah? Qala la, sai manzon Allah yace a'a, inna zalika irqun, wannan jini da yanke miki girgida a girgiza ce ta jijiya, girgiza ce ta jijiya, walakin da'is salah, zaki iya ajiye sallah, qadara ayyamin lati kunti tahidu fiha, gurgudan kwanakin nan da yake al'adar haira cikin su, sumagtasili wa salli, sannan sai ki wanka kuma sai ki sallah. Wannan sahabiya ce ta zo fatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ma'aikin Allah ya bata amsa. Kuma ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tana ji, shine ta haikaito mana abin da ya fa. A takaice suka ce haida shine wani jini da yake zuwa wa ya mace har in ta kai munzilin wani shekaru ba tare da larura ko jinya ba. Domin haka nan Allah ta'ala ya kaddara rayuwarsu ta kasance, kuma hakan baya nuna wata larura ce da ita ko jinya ko wani abin gudu ko wani abin tsoro, duk baya nuna haka. Jini ne yake zuwa ya mace idan ta kai munzilin wani shekaru wanda yake gudana duk wata-wata a galabiyar mata kenan. Kuma jinin da yake hana ya mace ibada, to malamai sun ce jini ne kala biyu kawai, da jinin haida din nan da kuma jinin nifasi yini jinin haihuwa. Idan kyamace jinin haida ya zo mata, to dukkan wani aikin ibada za ta kame, ba za ta yi ba. Ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, ba za ta yi dawafi wa dakin Allah ba, ba za ta dawo alqur'ani ba. Amma karatu da kanta tilawa malamai sun ce za ta iya yi. Ana fahimta? Kuma bai halatta mijinta ya zai ke mata ba. Amma ya halatta su zauna a gu daya, su kwana daki daya, ta dafa abinci ya ci, ta kama ruwa ya sha, duk wannan ya halatta. Abinda aka haramta mutum ya yi mu'amala da matarsa shi ne mu'amala ta aure a lokacin da take jinin haida. Wannan shi ne mawani'ul haidi wa ansu daga cikin kamar da malamai suke bayani. Yahudawa an ce lokacin da ɗaya daga cikin matansu take al'ada ta haida, to suna kamiya ko abinci ta dafa ba sa ci, ko ruwa ta miƙo musu ba za su sha ba, ba sa zama gu ɗaya, ba sa magana da ita. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ka'idar hadisin da yake cewa khalafu al-yahud wa an-nasara, ku saba ma wa yahudawa da nasara, sai ya ce if'ali kulli shay'in illa nikah. Idan matanku suna haida ku aikata komai da su, kwanciyar aure ce kadai ba za ku yi ba. An fahimta? To jini guda biyu su ne kadai suke hana ƴa mace abubuwan da da halak ne ko wajibi ne kanta ta aikata. Amma jini in ba na haida ba ne, kuma jini ba na nifasi ba ne, to malamai sun ce shi ne ake nufi da jinin istihaba. Jini na jinya, ko abinda malamai suke cewa girgiza ta jijiya. Idan ƴa mace wannan jini ya sauko mata, ba haida ba ne domin kwanakin haidarta bai zo ba, ba haihuwa ba ne domin ba ta haihu ba, to wannan jini da ya zo ba haida ba, ba jinin nifasi ba, shin zai hana ƴa mace ayyukan ibada da jinin haida ko jinin nifasi yake hanawa? To shi ne amsar da manzon Allah ya bayar annan sallallahu alaihi wasallama, shi ne a'a, in dai jini ba na haida ba ne, jini ba na haihuwa ba ne, to baya hana mace aikin ibada, ko da jinin iya zubowa, sai dai ta yi dabara ta tsaye da shi, kada ya zubo bata mata tufafi ko kada ya bata mata gunda za ta yi ibada. An fahimta? Wannan wajibi ne ga mazaje su koyar da iyalansu wannan. Dan in ta bar sallah a wannan yanayin, sanadiyar jahilci ko rahin sani, to agun Allah fa wannan ba zai fidda ita ba, kuma har kai mai gidanka na ciki. Domin ka'idar ku an fusa kuma ahalikum na, ku kiyaye kawo kanku da iyalanku wuta. Shi ne Imamul Kushairi yake cewa Umar ɗan Khattab ya ce a ƙarƙashin wannan aya, ku umarce su kan abin da Allah ta'ala yake ba ku umarni, sannan ku hane su kan abin da Allah ta'ala yake ba ku hani. Saboda ka wajibi ne ga mazaje su koyar da iyalansu wannan. Kuma wani lokacin ana samun jinin istihara ɗin da jinyar yana zuwa kuma jinin haida sai ya zo, ko na istihara ɗin bai tsaya ba sai jinin haida ya zo, to a wannan iya rikitar da mata da yawa, har in macen ba ta ƙware a wannan fannin ba, ko ba ta samu ilimin da zai warware mata wannan matsalar ba. Akwai malam Usaimin, Allah ta'ala ya masa rahama, a cikin littafinsa dai Ahkamud Dima, ya kawo yanda mace za ta cire kanta daga cikin wannan ishkali din idan ga jinin istihara kuma lokacin jinin haihuwa yayi. Yake cewa na farko abin da za ta ɗauka, akwai hadisi da manzon Allah ke cewa damul haidi damun aswad yu'rab, har in za ta samu tamyizi ta gane launi da kalar jinin haidarta, ta gane launi da kalar jinin jinyarta, to wannan shi ne mataki na farko. Idan tana cikin jinin istihara, jinin haida ya zo mata, in tana da ikon tamyizi, ma'ana rarrabewa, ta rabe wannan da wannan, to kaga idan ta daina ganin wannan na haida ɗin, to haidar ta wuce kenan. Ko da shi wannan ɗin bai tsaya ba domin na jinya ne, sai ta yi wankanta ta ci gaba da ibada. Matakin farko tamyizi. Mataki na biyu, in ba ta iya yin tamyizi sai ta kirga kwanaki. Idan a al'adanta a farkon wata take yi,
kamar 1 ga wata 2 ga wata 3 ga wata kuma ta yi kwana 4 ko 5 tana yi kullun wata haka take yi to gajirin istihaza yana zuwa bai tsaya ba ai maganin sa ya tsaya ba kuma ga wannan kwanaki ne jin haidar ta yazo amma ba ta da kibra da kokolwar ta miji to sai malamai suke haita dau wannan kwanaki sai ta kaddarawa kanta wannan kwanaki in yazo haidarta ta zo sai ta kame daga sallah daga azumi daga kaza da kaza duk ta daidai idan wannan kwanakin nata bisa al'ada suka wuce to sai ta yi wankan ta ta ci gaba da ibada an fahimci mataki na biyu mataki na uku suka ce in ba ta iya yin tamizi in kuma ba ta da kwanuka na adatuha kwanukan da ta tabbatar ita ce al'adarta in ba samu canjin yanayi na waiza ko wani abu daban ba ko season ya canja tana yin kwana hurhudu ne ita al'adarta ko kwana biyar gari ita al'adarta idan ba ta da wannan lissafin akanta ga kuma lokacin haida ya zo kuma ga jinin jinya bai tsaya ba mataki na uku suka ce sai ta samu mace yar uwarta ko addarta ko kanwarta sai ta tambaye ta kwana nawa take yin al'ada ana fahimta idan yar uwarta addarta ko kanwarta tace kwana biyar take yi to ita ma sai ta kaddara wa kanta kwana biyar idan tace kwana uku take sai ta kaddara wa kanta kwana uku idan tace kwana hudu take sai ta kaddara wa kanta kwana hudu duk wata sai ta ware kwana hudun da ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ta kaddara wa kanta haida take idan kwana hudun ya wuce sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada to wannan kusan shine rabe-raben da malamai suka bayar har idan an samu hadewa ta jinin haida da kuma jinin istihara da jinya wanda bai tsaya ba wanda kuma wannan wajibi ne gaskiya ga iyaye mata musamman a yanzu fatoyi sun yawa a wannan bangaren da yake da yawa ana filanin na haihuwa ana allurai ana shan magani jini iya jirkitawa wani lokacin ya zo wani lokacin ya tsaya duk dai da irin wannan abubuwa kuma ya mace da kai mai gidanta ku sani cewa jinin haidarta iya da alaka da ibadarta yin ibadar ko rajin yin ibada din kuma ka'idar Allah da yake cewa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun wajibi ne a koyawa mata wannan ilimi kuma hatta su mazaje magidanta su yi wannan ilimi domin su ceto iyalansu daga wannan iskali har in abun ya tabbata wallahu ta'ala a'lam sai manzon Allah yake cewa ki kame yake cewa ba za ki daina sallah ba yake cewa la da tace afa'ada us-salah manzon Allah zan daina yin sallah idan wannan jini na jinya yazo sai ya ce a'a inna zalika irqun sai ce wannan ba haida bace girgiza ce ta jijiya walakin da'i salati qadru ayyam ana ayyan da al'amarin yake ki daina yin sallah a kwanukan da ke kasance kina haida cikin su idan wannan kwanuka sun zo sun wuce sun magtasili sannan sai ki wanka wa salli sai ki cigaba da sallah an fahimci wannan wa fi riwayatin a wata riwayan wa laysat bil haida sai manzon Allah ke cewa wannan jini na istihaza ba na haida bane an fahimta fa iza aqbalatul haid idan haidar ki tazo fatturki salafiya duk da jinin jinyar bai tsaya ba har in jinin haidar yazo to sai ki tsaye da sallah ki tsaye da sallah da azumi da dukkan abin da haida take hana mai ita an fahimta fa iza zahabat idan kuma haida ta tafi fa iza zahaba kadruha idan kwanukan da kika kaddara wa haidan ya tafi to fagtasili sai ki wanka fagtasili anki dami wasali wannan jinin da yazo har ya bata miki jiki to sai ki wanke shi kuma sannan sai ki wanka na shara sai ki jiki sallar kun ga a wannan ɗayar riwayar kenan ya duba ce akwai takaddiri kenan har in jinin ya rikice bata san kwanakinta ba kuma jinin baya ganuwa bata da tamizi to anan suka ce za ta yi iza zahabat qadruha idan kwanakinta da zata kaddara wa kanta ya wuce na haidar shikenan sai ta yi wanka ta yi wanka na shirya ta ci gaba da ibada an fahimta
an Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala kare da ita Siddiqa bintu Siddiqi mai gaskiya yar mai gaskiya Allah ta'ala ya kare da ita take cewa anna ummu habiba istahadat cewa ummu habiba Ramla binti Abu Sufyan kenan ita ma ta samu jini na istihaba fas'alatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ko fas'alatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika sai ta je ta tambayi manzon Allah game da wannan tace ya rasulullah ga wata matsala ta zo jini ya yanke min amma ba na haida bane ko ba na haihuwa bane fa amaraha an tagtasil sai manzon Allah ya bata dama ta je ta wanke jinin da yazo mata na jinya ta je ta wanke shi fa kana tagsilu li kulli salati ita dokar da manzon Allah ya dora ta aka dukkan sallah in ta zo za ta yi wanka wasu malamai suka ce a jinin za ta wanke a fahimta domin shi wannan jinin ba zai hana sallah ba amma kuma kazanta ne amma kuma zai iya zama najasa kuma ba a yin ibada da najasa matukar kana da ikon gusar da ita an fahimta sai ma'aikin Allah ya dora ta akan wannan ko malamai suke cewa ita jinin nata dewa yake zuwa iya zuwa dewa to sai ma'aikin Allah ya dora ta kan wannan hukunci ke dokarki duk lokacin sallah ke je ki wanka ki tsarkake kanki daga wannan jinin sai ki zo ki ibada kuma wankan da za ta yi ba wanka bane na ibada za ta yi wanka ne na gusar da wannan najasa kawai idan ta wanke sai ta je ta yi ibadarta idan ta zauna la'asar ta yin ta ya zahar idan la'asar ta sai ta je wannan jinin da yazo a matsayin sa nan najasa sai ta wanke shi sai ta tsare sallarsa to wannan fa sallah kenan hatta ga ƴaƴa mata masu larura wanda ita dokar ta dora mata duk sallah sai ta yi wanka domin haka nan ma'aikin Allah ya dora ta haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ita sallah ibada ce wanda in ba ita ba musulunci ba in ba ita ba musulunci awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamati as salat farkon bincike cikin aikin ka idan kiyama ta tsahi ne sallah idan sallah ta yi daidai to ayyuka sun yi daidai idan sallah ba ta yi daidai ba abin da yi daidai a cikin aikin ka wannan shine hadisi wanda malamin suke cewa mafi tsoratarwa a cikin babin sallah duk abin da zaka yi na ibada haji ne zakka ne sadaka ne wane ne azumi ne in dai ka je akwai matsala a layin sallah to duk wannan ayyukan suna da matsala amma har in Allah ya taimake ka sallah ta je lafiya kalau to ana sa ran duk abin da ka samu kuskure kansa Allah zai yafe shi yasa malamai hikima suke cewa ita sallah tamkar ruwa ce duk abin da ya baci to ana nemo ruwa ya wanke shi ka taba najasa ka taba kazanta kayi waye duk ruwa ake nema ya farka kibo to amma idan ruwa ya baci akwai abin da zai gyara shi babu ya dai zubar da shi kawai to haka matsayin sallah take a cikin ibada idan ka samu matsala haji ne azumi ne a'awane ne to ana saran wannan sallar za ta yi maganin su za ta gyara su amma idan sallar ta samu matsala to ba wani abu daga cikin su zai gyara ta yasa Allah ya ce inna salata kana talal mu'min kitabul mawquta ita sallah agun mi imani wani wajibi ne mai lokaci mu kula da sallah ya ƴan uwa da ilimin ta da ake yin ta da gabatar da ita yin da tsarin shari'a ya nuna da kuma yin ta a cikin jami'i wannan wajibi ne akan kowane musulmi wanda Allah ta'ala ya bashi lafiya ko ya bashi iko hadisi na gaba daga ita ma ummul mu'minin Aisha kun ga da yake hadisi ne wanda ya danganci hukunci kyamace sai ake yawan samun ruwayar na Aisha nan ba za ka je ruwayan Abu Huraira ba ko Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas a nan layi ne na iyaye mata su ne masu ta cewa aji yasa malamai suka ce shari'a ta raba wasu abu guda biyu ga ma'aurata kowanne daga ciki an ba shi iko ya taki ya riƙe wannan abin wannan damar sa ce kamar saki to damar miji ne an fahimta shi yake da ragamar saki a hannun shi la qaddar Allah a ce wani ya saki matarsa su biyu daga hisi ita idan ta je ta ce ya sake ta
aka ce ta kawo da hujja. Akwai takardar rubutun sa lokacin da ya furta kalmar sakin akwai wani yaji bayan ita. Sai aka ce a ba kowa tace da gani sai shi. To idan an zo tambaye sa za a yi wance ta ce ka sake ta haka ne? Idan yace a ba haka bane to ba hakan bane. Dukkan ba za ma a buƙaci da rantsi ba. Domin shari'a shi ta bewa ki kuma sai ya ji tsoron Allah cikin damar da aka ba shi. Ko a kotu ne in tayi da'awar cewa ya sake ta kuma aka ce ta kawo hujja babu ba rubutu ba wani wanda ya ji bayan ita to alƙali zai ce kai ku dai ku tafi da sakeki ba domin shari'a shi ta bai wannan dama din idan an zo kuma bangaren idda nan ma kuma ya mace aka bai wannan dama kai uba da kai mijin baya da kai malamin unguwa ba za ka ce ke kin gama iddar ki ba zai yi ba sai ta fada da bakinta an fahimta sai ta ce eh na gama idda sannan ta gamu a shari'a ce amma da za ta wata 4 5 6 ta ce ni fa ban gama idda ba to ba ta gama ba an fahimta da kike ko saboda ka wannan shine dama guda biyu kowanne da bangaren ma'aurata shari'a ta bashi kuma kowa ana neman yaji tsoron Allah cikin damar da shari'a ta bashi kare yi zalunci kuma kare yi kaza kuma kare yi cutarwa ummul mu'minina Aisha Allah ta'ala ya kare da take cewa qalat qultu akuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid take cewa na kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna wanka a ƙwarya guda daya kilana jurbul dukkanin mu janabaci jikin ashi ya halatta tsakanin miji da mata ayi wanka a gu daya kuma cikin ƙwarya daya wannan ya halatta abu ne wanda shari'a bata ce komai akan shi ba na hali kuma hasali ma malamai suna cewa hakan zai saka gane ina take samun kuskure wajen rashin iyawa kai kuma zaka iya gyara mata wa kana ya amuruni nana Aisha tace manzon Allah yana bani umarni fa attabiru na yi kunzugu ko na daure gabana fa yubashiruni sai manzon Allah ya sumbace ni wa ana haid kuma a lokacin ina jinin al'adan haida wa kana ya kuruju ra'sahu manzon Allah ya kasance yana fito da kansa ilayya zuwa gare ni wa huwa mu'takifun manzon Allah iya itikafi cikin masallaci an gane ko fa aghsilahu wa an haid a wannan ruwayar kenan a wata ruwayar ta turajilahu wa an haid manzon Allah sai me ko kansa iya cikin masallaci ta wundu nana Aisha sai ta sa kum ta dinga masa kum akan shi kuma tana haida sai kuma iya cikin masallaci a wannan ruwayar kuma zai iya me ko kan ma ta zuba ruwa ta wanke mai kansa tana yanayin al'adan haida shi kuma yana cikin masallaci duk wannan ba haramun bane tunda manzon Allah ya aikata da ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da ita hadisi na gaba daga nana Aisha dai Allah ta'ala ya kare da ita kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yattaki fi hijri ya kasance iya zuwa daki na yake shingida cikin daki na wa ana haid kuma ni ina jinin al'adar haida a lokacin fa yaqra'ul qur'an manzo Allah har karatun qur'ani yake ina zauna a ɗakin ya shigo ɗakin ya zauna ina yanayin al'ada shi kuma ya dinga karanta alqur'ani zuwa mutum an fahimta wannan duk iya faruwa ne sanadiyar gogewa ta dasisa ta yahudawa da musulunci ke so yi domin dasun nan nake cewa da ku yahudawa idan matar su tana haida to ko zama gode ba za su yi ta sun kaurace mata albatta ko ruwa ta meko ta ba su ba za su ja ba ko abinci ta girka ba za su ci ba an fahimci wannan sai musulunci ce a duk wancin abin da yahuda suke aikata ba daidai bane kuntatawa ne kuma zalunci ne sai musulunci ka dokar cewa duk wata mu'amala za ku iya zama ku yi da iyalinka idan tana cikin al'ada kawai kwanciyar aure ne kadai ba za ku yi da ita ita kadai shari'a ta haramta mu an fahimta kuma har ma malamai suna cewa in har mace mai ilimi ce ko mai tsafta ce har wata ma za ta yin al'ada ta gama mijinta bai sani ba an fahimta har in tana da kamiya da tsafta da ilimi za ta iya gama ba ta bi sani saboda amma har in mace mijinta iya ganewa da dama ko ta alamar jinin ko wani abu to akwai karancin gogewa akwai karancin fahimtar ya za ta aikata jinin haila idan tana ilimi ne mai zaman kansa wanda iyaye mata wasu kwararru ne akan wannan layi kuma ina baiwa ƴan uwa shawara har in kana da yara ƴan mata a gida sun fara tasowa sun ji dab da fara irin wannan al'ada ta haida to karka bar su da kansu kuma karka bar su da waya karka bar su da browsing akan wannan al'amari uwarsu ta zauna ta koyar da su yanda yake ba kunya addini an fahimta a koyar da su ya ake in kin fara ganin jini ya fara zuwa miki ga matakin da ya kamata ki dauka amma wata in akwai karancin ilimi da karancin wayewa sai ta je ta yi wa kanta illa a wannan yanayi tana koyewa kar a sai ta dauka laifi ta yi kuma sai ta yi wa kanta illa a kokarin tare jinin sai ta je ta sa wani abu a gabanta wanda zai iya zai mata illa a rayuwarta gaba daya so daga wajibi na dinga orientation nasu in an ga sun je gab da fara wannan al'amari na aida to a dinga karantar da su mahaifiyar su dinga jan su a jiki tana wayar musu da kai cewa idan wannan al'amarin ya faru ba wani abu ba cuta bace ba iskenci bane ba komai bane mu ma haka muka fara yi iya zuwa karki komai fara ne to wannan dole ne magidanta su dinga biwa iyalan su mata doka su kuma matan su dinga zauna da ƴaƴan su ƴan matan su na musu wannan karatu amma matukar ana barin su da kansu da wayan su to matsaloli suna faruwa za ta zauna ta yin sallah ko kuma ta dinga sallah a wannan yanayi kuma yin sallah tana babboyewa a wannan yanayi akwai illoli da yawa da malamai suka ce iya faruwa na farko akwai alaka da ita da aljanna ta kullu na biyu za ta samu ciwon wahami da mantuwa da shashinci na uku za ta samu dukkan wani abu jikinta zai zama to ba wani kariya duk abin da aka yi mata na sihiri ko na wani rufa'i sai auya ita su da kanta rashin fahimtar haida har ki dauki qur'ani kina wannan yanayin ko ki sallah kina wannan yanayin to iya gadarwa da ya mata irin wannan musulmi daga wajibi ne a dau wannan kuma a kiyaye domin a gudu tare kuma a tsira tare a nana Aisha take cewa ga abin da suke tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a ɗakin ta karanta alqur'ani ko kuma me meye ko kansa iya cikin masallaci tana cikin ɗakin ta ta taje masa ko ta wanke masa kuma ga wannan ta ce yana zaune cikin ɗakin ta tana haida amma yana karanta alqur'ani mai girma hadisi na ƙarshe a babin daga Mu'aza binti Abdullah kala take cewa sa'altu Aisha ta ita ma wannan Aisha ne ke yawa na tambayina na Aisha Allah ya kare ya dare ita faqultu sai nace ma balul ha'id taqri sawm wala taqri sala take cewa ummul mu'minina tambaya ce ni menene kuma aka ce mata idan suna haida su ajiye azumi kuma su rama amma kuma an ci su dina sallah ba za su rama sallah ya aka yi haka ta faru a dora musu ramuwar azumi amma kuma ba a ci su rama sallah qalat sina na Aisha take cewa a haruriyatin anti shin ke yar neman yanci ce an gane ku ko a ke yar bin kokofi ce yawa ko kuma ke a yar human rights ce ke an fahimta fa qultu sai tace lastu bi haruri a ni ba wannan bace na umminu ba wannan bace ba wannan layin nake ba walakinni as'alu ni dai kawai tambaya ne faqala sai tace kana yusibuna zalika to hakan ya same mu mu injina na Aisha fatu umaru ko fanu umaru bi qada'i sawm sai manzon Allah ya ba mu doka da umarni mu je mu rama azumi amma wala nu'mur bi qada'i sala bi taba ba mu umarni mu je mu rama sallah ai magana ta kare wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine yace mu rama azumi amma bai ce mu rama sallah magana ta kare kawai duk wani abu ma da za a nema wani ƙarin bayani ne kawai da wani ƙara adanta magana kawai amma har in ji an je kan wannan matsayin magana ta gari ga abin da yake kuma shine ibada da kullu qaulin inda qauli muhammada inda aka ce yau ga ma'aikin Allah ya magana ta kowace magana mage baki magana magana ta ita ce za a kaddamar an gane ko akan kowace irin magana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine karshen hadisan da malai ya kawo a wannan babi wanda yake magana kan jinin haida da kuma yanda ake a abna da na sake tunowa shine akwai yanayin da mace za ta tsanci kanta aikin haji kuma sai jinin haida ya zo mata bana samu ku to ita ma manzon Allah hakan ta faru da shi da na Aisha Allah ya kare yadda da ita tace manzon Allah yanzu nan jinin haida ya zo kuma sun ji gabatar da aikin haji sai ce if'ali ma yaf'alul hujjaj illa Allah ta dufi bil bait yace duk abin da mai aikin haji yake aikata ki dake dawafi ne kade ba zaki ba daki Allah to idan mace ta je aikin haji ko umara haida ta yanko mata a lokacin to za ta yi komai dawafi ne ba za ta yi an fahimta sai ta kame dawafin har sai ta gama idan ta gama jinin nan ta yi wanka ta tsarkaka sai ta zo ta yi wannan dawa ko na kudubu ne ko na ifaba ne an gane ko ko dawafin da ake lokacin da kaje aiki ko dawafin da ake a ranar 10 ga wata in ya samu wanda shi rukuni ne ma daga cikin rukunin aikin haji to ko shine ba za ta yi ba a yayin al'ada za ta jirkinta ko kwana 5 za ta yi kai malamai sun ce ko kwana 10 za ta yi in dai jinin bai tsaya ba za ta yi amma in ya tsaya ta yi wanka kuma sai ta zo ta yi wannan dawafin shikenan ba ta da tsari an bayyana wannan da ke ko Allahu ta'ala kitabu salla malaci littafin salla babul mawaqit babi da zai magana kan lokuta na salla an abi am ash-shaybani wasmuhu sa'ad bin iyas qala حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود يتي ما ابوچن wannan gidan ya zantar da ni ya bani labari sai yayi nuni da gidan Abdullah dan Mas'ud Allah ya kare yadda da shi قال yake cewa sa'altun nabiy sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla a cikin kafatanin ayyuka da muke aikatawa a matsayin mu na musulmai wani aiki ne fi soyuwa a gun Allah mai girma da baya ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne Allah ya fi son sa kun ga sahabbai wani abu da zamu ƙara fahimta a rayuwarsu su fa idan an zo bangaren ibada fa kololu wasu ke dauka amma mu yanzu in kaga kololin mu to duniya ce za kai dinka riga so kake ka dinka riga da ba mai irin wannan riga idan gida ne so kake amma design da ba mai irin wannan gidan anguwa idan mota ce so kake ka leka ka leka ba mai irin ta alayin an fahimci wannan a galabiya haka muke a yanzu inda muke kure malaji mu take totur to a duniya ne sabanin mu da sahabbai in ka ji sahabi iya tambayar meye mafi kaza to wallahi bangaren ibada ne bangaren alkhairi ne ba bangaren gasa bane ba bangaren duniya bane amma mu yanzu neman ka ma ake kai sallar neman ka ake kai sallar nawa ne daga cikin mu musamman matasa bal wannan bal ta yahudawa da nasara sai ta hana mutun yazo sallar ji bal ko wani ihu ko wata hayaniya su tun sun wuce wannan layi tunda manzon Allah ya zo ya dora su akan ibadar sallah ya faɗa musu girmanta da izzarta da muhimmancinta da hadarin kaurace masa to an wuce wannan layi kawai to yayin suke neman meye daraja mafi kololi kuma a sallar an fahimta kamar sallah ai kowa iya aikata dukkan magarin musulmi ya aikatawa to menene zan yi bambanta ni da wani wanda ba ni ba waje sunfatuwa da wata sufofi ko tsayuwa kan wata ka'ida shi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah wani aiki ne ya fi soyuwa a gun Allah subhanahu wataala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace as-salatu ala waqtiha yin salla a farkon lokacinta. A watar wayan as-salatu fi awwali waqtiha, kai salla a lokacinta na farko, lokacinta na mukutari. To in dai aiki zakai a gun Allah, kuma aikin Allah ya fi son sa da kaunarsa, to ka dage ka dinga aikata wannan aiki. Aiki ne da Allah yake son shi, yake kaunarsa, kuma yake son masu yin sa, yake kaunar masu yin sa. Kuma duk wanda Allah yake so, duk wanda Allah yake kauna, ba zai fada cikin bala'i ba. In dai akwai ma'iyar Allah tare da kai, ko kaunar Allah tare da kai, kai kam ka tserewa bakin cikin duniya da lahira. An fahimta? To kaga wannan sabab ne, sabab ne, ko wani kis ne da za ka rike ka kai matsayin da Allah zai kaunace ka, ka kai matsayin da Allah ta'ala zai soka. Hadisul Qudsi, manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama, idan Allah yana son bawa yana kaunarsa, sai Allah ya zama jinsa, sai Allah ya zama ganinsa, sai Allah ya zama kamunsa, sai Allah ya zama kafarsa. Ya ce wallahi in ya roki ne sai na bashi, wallahi idan ya nemi tsari na sai na tsare shi. To ashe duk wannan kusancin da ake nema zuwa ga Allah, ashe ga matakai da ake bi. Ka kiyaye yin sallah a farkon lokaci. Kamar yadda ruwaya take tabbatar cewa Sa'id ibn Musayyib, Allah ta'ala ya masa rahama, an ce an shekara 24 a wata ruwaya, a wata 26 ba a taba yin iqama ba ya cikin masallaci. Ba a taba yin iqama ba ya cikin masallaci. Akwai wani ma wanda shi kuma ya dau shekaru da yawa ba a taba kiran sallah ba ta iya cikin masallaci. Har ke tambayar sa, wani ba za ka jira kira sallah ba ka tambaya masallaci? To ai ga balalle yake kira. Bai ni magana yace har inda yan kira kai ga balalle. Yace ga balalle yake kira. Domin ya riga ta zama jinin jikinsa kawai. Ya tabbatar in ba itan yayi ba, to ba hi da nutsuwa, ba hi da kwanciyar hankali. To ya in wa waɗannan ba sahabbai bane ba, ba annabawa bane. Su bayan sahabbai suka zo, bayan annaba suka zo. Amma suka dau, akwai Abu Zur'a, shi ma ɗaya daga cikin magabata. An ce in wata larura a shari'ance, uzuri na shari'a, ya hana bai samu sallar jan'i ba. An fahimci maganar? Wani uzuri mai ƙarfi wanda shari'a ta yarda da shi, ta hana shi samun jan'i. To idan ya zo wannan jami'in sai ya maimaita sau 26 ko sau 27. Domin yana cewa manzon Allah ya ce salatul jama'a afdal min salatul fazz bi 27 daraja. Yace wannan hadisin sai in yayi tafarillar, to sai dinga yin nafila, nafila sai ya maimaita sau 27. Yace wai Allah, ko lada dai dai ake ban na kamo wancan lada. Ko jima sai daga sai kenan. To amma kai a dan tsawaita a karanta sura mai aya 15 ma sai ka fara saki. Wannan limamin ya tsawaita mana wallahi, bai da matsala ne. Har wani wai shi bai da matsala ne. To ai matsalar ake so a gushar da kai da kanta. Har in ka sake ka je lahira ba ingantacciyar sallah, ai ka hada da matsala ai. Matsalan kuma da bata da ƙarshe. Ita kuma duk matsalar wannan duniyar, duk matsalar ta kafin ka mutu ne kawai. A yau kana faduwa kana mutuwa, in dai duniya ce wannan, to ka rabu da matsalar ta kuma yi ta lahira. An fahimci da kyau ko? Saboda ka ya kamata ya ƴan uwa mu dinga bibiyar yaya magabata suke ibada sallah. Ba sa sakaci hatta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. A jinyarsa ta ajili, an ce kwana biyu kafin ya koma ga Allah, an ce dafa Sayyidina Ali wiki su Abbas, iya daddafa su iya tagowa masallaci. Akwai lokacin da ya zo masallaci ba shi da lafiya, ba zai iya yin sallah a tsaye ba, sai ya zauna yake sallah a zaune. So kuma suna tsaye a bayansa, sai musu ishara su zauna su masu sallah. Duk wanda iya nuna al'ummar sa yadda yake ruko da ibadar sallah, wanda yake nuna mana kan cewa mu ma kada mu sakaci ga wani, ita ce ibada ɗaya ɗayan da ba a ƙasa aka bada sakonta yana ga jisa ba. Duk wata aikin ibada, a yi azumi, a yi aikin haji, a bada zakka, a yi aure, a yi wa iyaye biyayya, a yi kaza, a yi kaza, duk manzon Allah iya tsakanin gare Makka da Madina a sauka da wannan waye. Amma magana sallah, magana sallah, magana sallah, sai da aka Isra'ila Mi'raj. Sai da mala'ika Jibril ya zo gare Makka, ya same shi, suka tafi Baitul Maqdis, daga nan suka yi sama. Sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, har sama ta bakwai, har gaba da saman bakwai, har sidratul muntaha sai da ka je gunda malaika jibril yake cewa ya rasulullah ni duk sakon da Allah yake bani anan nake tsayawa ban taba wuce nan ba kai kuma amma Allah ya ce ka wuce daga to sai dai ji wannan matsayin aka ce ga sakon sallah ya tabo da shi kai daga jinyan da aka yi sallah ta zo mana ka san abaci mai girman gaske a rayuwa saboda kar kai sakaci da ita kuma kar kai wasa da ita kuma kar ka sake ganinta a cikin jahilci maliki cewa manzon Allah ya ce as-salatu ala waqtiha qultu summa ai sanan dan mas'ud ya ce sanan sai me kuma qala sai ce birrul walidain sai ce birrul walidain yiwa mahaifa nagarta shine abu na biyu qultu sai nace summa ai daga yiwa mahaifa biyayya sai me qala al-jihadu fi sabilillah sai ce yin jihadi domin daga kalmar Allah yin jihadi domin addinin Allah ya daukaka an fahimta qala haddathni bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallama dan mas'ud yace wadannan abin da na fada muku dinnan manzon Allah ne zantar da ni su da kansa walau istazattuhu lazadani yace da na nemi ƙari da ya ƙara ni amma da nake summa ai kaza summa ai kaza summa ai da muka zo na uku sai na tsaya yace amma da na ci gaba da ƙari hima da ya ci gaba da ƙara an fahimta na farko yace sallah farkon lokacinta sai me sai manzala ce kuma yiwa mahaifa da shi ma wani fage da da yawa an cika soro an so an basa wannan an fahimta da yawa an cika soso an basu mahaifa har in Allah ya taimake ka kana tare da su kuma kai hankali to wallahi Allah bai so ka sha wahala duniya da lahira har in dai ka san matsayin su a shari'a in dai ka kai shekarun balaga kai hankali Allah ya taimake ka uwa da uba suna nan ko uba iya nan ko uwa tana nan wallahi Allah bai so ka sha wahala duniya da lahira ba an fahimta amma hasara ta kare a kun wanda iya tare da mahaifansa amma baya yin abin da yake faranta masa hasara da bala'i ta kare akan wani dan masu hikima suke cewa har in ka ga mutum bai zaman lafiya da mahaifansa ba sa fadar alkhairinsa yace wallahi ba wani sau ba wani siri da zaka masa ke da wannan ga yadi shiko ya gama lalace ya gama shiga uku tunda hadisi ya inganta manzon Allah ke cewa ridallah fir dal walidai wa suqtallah fi suqtil walidai yardar Allah fa yardar Allah tana gwame da yardar mahaifa haka nan fishin Allah iya gwame da fishin mahaifa an bai jona dake ko saboda kan mahaifa kuma abinda kullun malamai suke faɗa shine kullun kai kokarin aikin da zai faranta musu rai karin ma su ci alama albarka din in dai zuciya su tayi haske taji dadi kai kasiyar ka gama kuma ka kiyaye bata musu rai wai ba sai sun ci Allah wadai Allah ya tsine ba a'a zuciyar ta yi baki sanadiyar ka wallahi ba za ka daidai ba wannan shine kaida ka dinga sanya musu farin ciki a zuciya wani bawan Allah yazo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah mahaifa na guda biyu gaba ɗaya sun mutu akwai wani haƙƙin su a kaina da ya ragu yace ya akwai yace ka zauna ka dinga istighfari ba iyaka kace su kaiwa ka zauna ka dinga addu'a su kaiwa yace sannan duk alƙawarin da suka yi ba samu damar zatarwa ba su mutu ka cika shi ka girmama abokan su ka sadar da zumuntun su yace wannan ko sun mutu akwai wannan haƙin auyanka kai ma kuma har ka mutu akwai wani bawan Allah lokacin Umar dan Khattab Allah ya kare da shi ya dauki gyatin masa a wuya iya dawafi da ita iya dawafi ya hada gumi ya gaji sai yazo ya sauke ta iya hutawa tana hutawa sai gano Umar dan Khattab a zaune a Ka'aba sai ji tambaye cewa ya amiral mu'minin hadhihi ummi yace ya amiral mu'minin wannan mahaifiya ta ce yanzu na sauke haƙƙina haƙƙin ta da yake kaina ba za ta yi aikin haji ba a dauki a kafada nake zagaya da ita duk aikin haji da rabuke yanzu haƙinta na kaina na soke shi yace duk a ajiye komai ma a dauko na koda da ta yi dai a dauko yunkurin na koda kwaya daya daga cikin yunkurin da ta yi ba adadi kafin ka zo duniya a dauko yunkuri daya na koda a raba shi kashi 70 to baka biya ta kashi daya ban tana shiga ciki tun daga ran da ya shiga har ran da zai fita ba ku cira kali a wuya mace goyen ciki aiki ne wanda su suka san abin da suke ci kwanciya da shi tashi da shi zama da shi ina da shi duk kuma kai ne sannan a zo a haife ka kafar ta dai a duniya dai a lahira dan aka ce yau mace ta mutu a wannan haihuwa ba umma maki bane ba abun mamaki bane kafar ta dai duniya dai a lahira ta zo ta haife kadin Allah yake cewa hamalatu ummuhu wahanan ala wahan ko hamalatu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurha ta dauke shi lokacin da wahalhalu saka karu a akanta hallo haifuwarta ma wahalhalu rauni kan rauni Allah yace sai da ta cikashin ka ta ci fitsarin ka ta goye ka tsawon watanni 30 وفصاله في عامين ان اشكر لي سي الله يجعل ولك الله يجيك غوده ma'ana ka bauta ne iyayenka kuma ka musu da'a kai Allah yake cewa ko da ma ba musulmai bane ba wasahibkuma fi dunya ma'ruf ka sauna da su cikin zama na butunci da girmamawa ko da ba musulmai bane nana as-sama bint abi bakr Allah ya kare da ita mahaifiyar Abdullah ibn Jubair wata rana mahaifiyarta ta je garin Madina ta taho daga Makka lokacin an yi hijira su suna na Asma sun taho Madina ita kuma mahaifiyarta ba su mutulunta ba tana garin Makka wata ran shauki na ya sai kama ta yi ta taho garin Madina ta zo gidan yarta tana zuwa sai na Asma ta ga mahaifiyarta ta zo har gidanta a Madina ko ruwan sha ba ta dauko ta ba ta sai ta garzaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah qaddamtu ummi wa hiya al-mushrika manzon Allah bigyati mata ta zo min ta ka min ziyara kuma amma ba musulma bace afasiluha ya rasulullah manzon Allah na sauke ta na mata sauka ta baki na sauke ta na kaba mata ko na rubuta ita sai ce sili ummiki kiji duk abin da ake wa bako na karamci ki mata haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam amma yanzu baban kan musulmi ne shi ya koya ma sallah shi ya kai ka makarantar allo shi ya kai ka taboko shi ya kai ka ko ina amma a ce wai yau iya kwana da bakin ciki yau iya kwana da damuwarka anya kaso ka gama da duniyar lafiya ba abin da za ka yi fa a duniyar nan bayan bautar Allah da bin manzon Allah in ba yi wa iyaye da ba wannan kawai shine daga Allah sai manzon Allah sai su amma yanzu wani uban gidansa a siyasa wani mentansa a ina ne wallahi yafi girmama shi yafi kamba mashi yafi kaddara shi akan iyayensa nawa ake yi ga sunan sunanan da yawa ba za su kirgu ba wannan ba karamar hasara bace ko duba fa daga haƙƙin Allah na sallah fa dan Mas'ud yace manzon Allah sai me bayan sallah sai ce birrul walidai kai wa mahaifanka da'a kai musu da'a malamai suna cewa in dai ka rabu da mahaifanka lafiya to wallahi dan adam dai a duniya bai sai gabayan ka ba duk sharrin sa duk makircin sa wallahi ba zai ci nasara akan ka ba idan a samu kam idan Allah ya ma'arisa ya kai ni manne gabayan ka asalla ko wannan mai kyau ne yawa wannan mai kyau ne amma ya ga bayan ka a rayuwa ko ya ga gazawarka ko ya ga wallanka wallahi ba zai gani ba Allah ya riga ya rufa mu asiri in dai ka rubu da mahaifanka lafiya akwai wata kalma da wani malami mu yake faɗa min cewa duk inda ransa ya baci a duniya idan ya tuno ta wallahi sai ya ji komai ya wuce yace akwai wa'ansu malamai guda biyu a garin su wata rana yayi tafiya ya dawo sai aka ce wannan malamin dai iya kira sa sai ya je same shi ya gaida shi girmama shi yace wani ina ma albishi shi aka rauka la wani abu ne sai ci kaga nan din nan ya nuna wani gu yace kaga nan din nan da ka zauna yace giyatumar ka ce ta zo nan ta ce idan ka dawo na kira ka nace Allah ya maka albarka yace wallahi in yace da wannan kalmar diddamuwa ita wuce ne yace dai malamin ma na biyu sai kyara kiransa shi ma da yaje ya fada masa magana makamacin wannan yace giyatumar ka ta zo nan ta ce idan ka zo na kira ka nace ta ce Allah ya maka albarka kaga shi duniya wannan ya gama da ita ya gama da duniya wannan idan suna nan kai kokarin ka samu su farin ciki kai kokarin kurbu da su lafiya kai kokarin sauke nauyin da yake kanka an bayyana wannan daga nan kuma ka duba ta jihadi ma jihadi ba a bayan birul wali ne kuma akwai wani wanda yace manzon Allah na fito zan tafi jihadi yace afa hayyin walidaika manzon ce mahaifanka suna da rayuwa yace je ka jihadi a gurin an yaje ba wannan din ka je ka musu jihadi ka musu dawai ne ka musu kaza shine jihadin da Allah yake so a kanka saboda kai ayan uwa lalle ilallah maganar mahaifa magana ce mai girman gaske qur'ani ya girma ta manzon Allah girma sallallahu alaihi wasallam sannan dan wasu da yake cewa da na ne muku wannan zantuttukan da na fada muku yace wallahi manzon Allah bai santa da nusu ba zancen kokonto ba zancen shakka sanne ce da na ne mu kare kan wannan da ya kara ni Allah ta'ala ya taimake mu ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah karatun da yau an ci zakara har ma baya cara ga malami na abu su da shi ya sa karatun duk kuke jin sa haka haka Allah ta'ala ya mana albarka abu da muka wada daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ciki abu da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a ga mahaifin waɗanda suka rasu Allah ya shiga su Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna shi makomarsu da mu gaba daya muna ƙara addu'a suke muna ƙara addu'a ga wanda mahaifan su kenan a raye Allah ta'ala ya ba su kokarin kyautata musu Allah ya ba su kokarin kyautata musu Allah ta'ala ya sulhunta tsakanin da ya baci Allah ya shirye da mu da zuriyarmu Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka tashi ka fadin su akwai malamin liman ya ci iya da mara lafiya iya neman addu'ar mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya saka fara ce akwai Alhaji Sale tsohon famana sakatare shi ma iya nan ya fama da jinya ta ido da kafa to muna masa don Allah ya ba shi lafiya Allah ya tafi ka fadin su Allah ya saka fara yake da yana nan da yanzu aka muna tare da shi anan Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya tashi ka fadin sa Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya samu lafiya mu gama lafiya malam da yazo ya zauna iya da darasi amma yace yau ya dage darasin sa anan zai zauna to shi ma muna masa don Allah ya saka mai lafiya malam Allah ya kara ma albarka Allah ta'ala ya kara albarka wa gidanka da zuriyarka da al'amuranka na rayuwa gaba daya da mu duka Allah ta'ala ya baka tsaro da aminci kan duk abin da ake jin tsoro a duniya da lahira da mu gaba daya Allah ya shiga cikin tsarin gaba daya Allah ta'ala ya shirya da zuriyar kara rayuwa albarka duk wanda zuwa wannan masallaci Allah mai da kuma gidansa lafiya Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya shi wanda ya asasa wannan masallaci mai wannan gida Allah ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya karba addu'o'insa da bukatunsa duka ya biya masa da mu gaba daya mahaifansa da namu Allah ya jiga su zuriyarsa da tamu Allah ya shirye da mu gaba daya Allah ya buɗa masa hanyoyin samun su da mu gaba daya duk abin da ake jin tsoro na rayuwa Allah ya ba mu tsaro da kariya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.